من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أمنا جدد غوديا غا الله سبحانه وتعالى يكوى ميكومي واندسكين يكون ساد دسا يكادري رايور معدد وانا لوكتي يكون بام يكون غبات دوانا ببار إبادة تسال جمعة أيامتين يو جمعة 21 غوة رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم شكرا دودة لليهودة 46 وان دي 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 21 غوة أوكو ميلادية دبو بيودة 25 أجيا إذن ينقوى بسمان تابا منكوانا كالشان آية 58 سكين وانا سورة من البركة سورة الأحزاب يوكما إن شاء الله تعالى يوكما إن شاء الله تعالى زامو تاشيكان آية 59 منا روكوان أبنجدي سبحانه وتعالى يداتا دا موشكين أبن دلامو كارنتا دا أبن دلامي بيانسا جيا منكوانا كالشان آية الله يكي جمكوني dangane da cutar da mu'minai maza da mata ba tare da sun yi mutun laifi ba. Allah ya ce waladina yu'zunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu, wanda suke cutar da mu'minai maza da mu'minai mata ba tare da sun musu laifi na cutarwan ba. Faqadihi tamalu buhutanan, lalle sun dauki babban laifi wa isman da zunubi mubina mabayani. Zamu tashi kan aya ta 59. Allah rahma. Bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما.
إن
لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما سجدوا أجدوا وقتلوا تقتيلا.
سنة
الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا.
نعم أبنجد يتي يا أيها النبي ياك وانا النبي قل لأزواجك كجاه وماتنك وبناتك دعائنك ونساء المؤمنين دمات مؤمني يدنين عليهن من جلابيبهن، واتو سسكي ما يفنسو أزكين سشين جم أجلبابين، واتو شين مرف واتو جلي كوكما هجابي جم تذات سا وان ذات اللب أدي سشين يركين بعضها على الوجوه سسكي وانيين كين جلام كوكما هجابين أكام بوسكا واتو إندا سبيتا زوا غوت بيان بقاتسو كلا سبار كومي واتو سيدو دا watu wanda za su ga watu titi ma'ana su lullube jikin su. Zalika adana an yi urafna, wannan watu shi yafi kusa zuwa ga watu yasa mutane ba za su gane su ba. Fala yu'zaina, ba za su cutar da su ba, ma'ana ba za su bigiro musu watu da magana akan titi ko kuma watu kallo wanda zai cutar da su ba. Saboda haka Ubangiji ya wato umurci matan mu'mini in za su fita akan titi su lullube jikin su, wato saboda kare musu martabar su da kima su. Malam yake dalilin saukar wannan aya cewa wato munafikai ne a Madina sun kasance wato suna yawo a cikin gari suna bigiro wa mata da cutarwa, wato suna niyan wato su samu haɗin kan matan saboda wato yin zina da su. Amma su a lokacin bawa inda suke nema su auka musu da zina, wato sai ku yangi sai bayi wato wanda suke bayi mata. To amma kuma idan mace tana lullube kaga ba za ka gane wace ce baiwa wace ce wato ya ba. Wato tukanu la alfuna wato hurratu min al'ama, ba sa iya tantancewa su gane wace ce baiwa wace ce ya, wato saboda kowace ta saki jelarta wato ta lullube jikinta gaba daya. Saboda haka ya da baiwa za su fita kowa a cikin shiga iri daya. To saboda haka sai Ubangiji sai ya ce su matan mu'minai wato idan sun tashi fita su lullube jikin su wato ba irin lullubewa jikin wato wanda su bayi suke yi ba je mun yi bayani a yanayin yadda su bayi suke saka sutura su wato in ba sa karashin wato aure an je an koka wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ga munafikai a Madina suna magana a matan mutane akan titi saboda haka wato sai ubangiji sai ya saukar da wannan aya su bayin manzon Allah sai ya ce to a gaya musu duk mace in baiwa ce in za ta fita kar ta rufe fuskarta amma wato za ta iya saka marfin kai daga wuyanta zuwa wato har zuwa kwabrinta ta rufe amma daga kasa da kwabri daga nan i kasa za a bar shi a fili sannan kuma wato za su bar wato fuskokin su ma a fili saboda kan an gan su da wannan shigar da an gan su an san wato bayi ne nan ko su kuma wato yayaye su kuma wato suna rufe jikin su gaba daya ubangiji yake cewa wato wa kana lahu ghafurur rahima ubangiji ya kasance ghafurar mai gafara ne bisa laifin da aka yi ya wuce wato rashin wato mata su riki sutarar da ta dace rahima mai jin kai ne da su wato idan wato suka sutace ga wato jikin su ko kuma rahima mai jin kai ne shi yasa ya wajabta musu wato su rika suturce jikin su Allah ce la illa min tahil munafiquna su munafikai da suke yawo a Madina wato suke yin irin wannan ayyuka na barna Allah ya ce idan wato basu hanu ba walazina fi qulubihim maradun da waɗanda suke da wato ciwo na munafurci a cikin zukatansu waɗanda suke da raunin itikadi a cikin wato zukatansu su ne raunanan musulmi waɗanda suke bibiyan mata saboda zina Allah ya ce wal murjifuna bil madinati da mutanen da suke yawo da tsegumi wato a cikin garin Madina wato suke yi wa mu'minai wato maganganun da zai tayar musu da hankali maganganun da zai tsorata su domin suna cewa kada ta kuma addu abokanan gaba sun zo muku wasarayakum wato da kuma wato ribatattu shine ganan wato abokanan gaba sun zo muku kullun abin da suke fara suna tsorata mu'minai wato wajen yada jita-jita da yada karerai Allah ya ce to masu yin wannan kin basu daina ba la nuguriyannaka bihim wallahi zamu baka iko ya rasulullahi akan su ma'ana zamu baka iko nasara akan su zamu cuna ka akan su summa la yajiruunaka sannan ba za su kubuta wato daga tarkonka ba za su iya wato kubuta hannunka ba illa qalilan sai wato kadan wato daga cikin su wannan batirin na'am ubangiji yake cewa wato zamu baka iko akan su ma'ana la nuguri annaka bihim zamu sallada ka akan su summa la yajirunaka fiha illa qalilan sannan ba za su kubuta a hannunka ba wato sai kadan daga cikin su Allah ce mal'unina wadannan mutanen ubangiji ya tsine musu Allah ya nisantar da su gaban rahamar sa aina ma suqifu duk inda aka same su Allah ya ce ukizu a danke su wa qutilu taqtila kashe su kashewa wannan wato wannan hukuncin aka saukar musu wato a farkon al'amari Allah ya ce sunnatullahi wannan shine sunnar Allah wanda ta gudana fil ladina kalau min qabl wanda ta gudana cikin mutanen da suka shude daga al'umman da suka wuce game da munafikan su da masu yawo da tsegume suna jefa musu jita-jita da maganganu wato wanda zai tada hankalin mu'minai Allah ya ce walan tajida li sunnatillahi tabdila lalle ba za ka samu wato canje dangane da sunnar Allah ba za ka samu canje dangane da sunnar Allah ba saboda haka a wannan ayan tana ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato hakuri ne ma'ana kamar a ce masa fala ta hazana ya rasulullah kar kai bakin ciki ala wujudul munafiqina fi qawmika wato dan ka samu munafikai a cikin mutananka kar kai bakin ciki domin sunnar Allah ne da daddiyar sunna cewa babu annabin da Allah zai aika cikin al'umma face an samu munafikai wato a cikin mutanansa wato kamar yadda annabi Musa alaihi salam ya zo wato haka na a cikin al'umma sa aka samu Musa Samiri aka samu wato irin su Karuna da mabiyansu gaba daya saboda haka wannan sunna ce ta Allah duk annabin da yazo sai yayi fama da munafikai a zamanin sa saboda haka kai ma kai hakuri wato munafikan wayancan al'umman ba su gagarin Allah ba kai ma munafikan kuma ba za su gagarin Allah ba na'am
yas'alukan nasu anisaa kullina ma ilma inna Allah wa ma yudrika la'annas sa'ata takunu qariba
ubangiji yace wato yas'alukan nasu mutane suna tambayan ka ya rasulullahi ani sa'a don gane sa'al alkiyama haka mutanen makka suke tambayar sa yaushe ne ne sa'al alkiyama kan zata matata kunu sa'a yaushe ne sa'al alkiyama suna yin wannan su dan izgilanci ne saboda ai tunda yana gaya musu cewa in an yi tashin alkiyama wato ga abin da Allah ya tanada musu na daga azaba to shine suke masa izgilanci yaushe ne alkiyama ta kaza za ta tsaya yaushe ne alkiyama ta kaza za ta tsaya sai Allah ya ce suna tambayan ka game da wato sa'ar alkiyama kul ka ce musu innama ilmuha indallahi sanin alkiyama yaushe za ta tsaya wannan a wajen Allah yake wa ma yudrika waye sanar da kai ma'ana kai ai baka sani ba la'alla sa'ata takunu qariban mai yiwa sa'ar alkiyamar wato za ta zo ta kusa in wannan ayan wato tana magana akan maganar mutanen Makka ne suna tambayar manzo Allah dangane da sa'ar alkiyama waɗansu malaman suka ce in kuma tana magana akan Yahudawan Madina ne to su ai wai sun sani a littafin su cewa wato Allah shi kadai yake banta da ilimin ranar da alkiyama za ta tsaya sai dai wanda ubangijin ya ga dama sanar da shi yasa suke izgilanci domin su ji in Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya san ran da alkiyama za ta tsaya to shikenan za su kare tashi su ce ai a littafin su Allah ya ce babu wani wanda ya san ran da alkiyama za ta tsaya saboda haka sai su kare tashi wato shine wato malai yake cewa wato sun yi wannan ne akan hanyar izgilanci da kuma wato gatse wato saboda ai su suna musun tashin alkiyama malai yake cewa wato wa alam kasani anna sa'ila linnabi sallallahu alaihi wasallam ani sa'a ahlu makka wal yahud cewa duka biyu sun tambaye shi mutanen makka ma sun tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da sa'a alkiyama kamar da bayan ya dawo madina su ma yahudawa a madina sun tambaye shi dangane da yaushe ne alkiyama za ta tsaya sai malam yace fa su'alu ahlu makka istihza'un tambayar da mutanen makka suke masa dan izgilanci ne wa su'alu yahudi imtihanun su kuma mutanen madina yahudawan madina suna tambayan sa ne saboda wato su jarraba shi su gwada shi su ga in ya ce alkiyama za ta tsaya za ta ce to shi to kariya yake saboda mi saboda ai Allah ya faɗa a cikin littafin at-taura babu wanda ya san ranar da alkiyama za ta tsaya sai Allah saboda haka dan su jarrabe shi ne su gani shin gaskiya ne a cikin da'awar sa na annabta ko kuma wato ba haka ba wato malai yake cewa anna la akfa ilmu fi tawrat domin ubangiji ya boye ilmin ranar da alkiyama za ta tsaya a cikin littafin at-taura fa in ajabahum bi ta'ayini sabata indahum kadhibu idan manzon Allah ya musu ta'ayini ya ce alkiyama za ta tsaya a shekarar kaza a watan kaza a rana ta kaza to wannan sai su tabbatar da ƙaryata shi malam yace wa in ajabahum bi qawli in kuma manzon Allah ya amsa musu cewa ilmuha inda rabbi masalan cewa sanin ranar alkiyama yake banta ga ubangiji na to malam yake cewa sabatar nubuwatahu wa sidqahu nan kan za tabbatar da cewa eh lalle annabi ne kuma lalle abin da yake fada wato gaskiya ne malai ke cewa wato cewa duk da shi mai tafsiri ya ce mutanen Makka wato ta tabbata su ma Yahudawan a Madina sun tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan magana Allah ya ce yas'alukan nasu mutane suna tambayan ka ani sa'a game da ranar alkiyama mata ta kuno shi za ta kasance kul ka ce musu innama ilmuha inda rabbi innama ilmuha inda Allah sanin ranar alkiyama yake banta ga Allah shi kadai wa ma yudrika miya sanar da kai la'alla sa'ata takunu qarib mai yiwa sa'ar alkiyamar wato za a yi ta a kusa ma'ana mai yiwa sa'ar alkiyamar za ta zo a kusa ko kuma a nesa ubangiji subhanahu wata'ala ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam amara alamomin da tashin alkiyama lokacin da malaika jibrilu ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna a gabansa suka yi maganganu hadisin da imam nawawi ya kawo shi a cikin wato a cikin arba'un hadisi na biyu ko hadisin da sayyidina umar yace yana zaune da wasu daga cikin sahabban manzo Allah malaika jibril ya zo a siffar mutum yace gashi dai mutumin nan bako ne babu wanda ya san shi a cikin mu amma kuma babu alamun tafiya tattare da shi mun yi mamakin sa gashi ba kurar tafiya babu wani gumi gashi alamun sa daga nesan duniya ya taho amma babu kura a jikin sa babu gumi babu wani alamun gajiya bamu ga wasu shirgin sa da yake tafiya da shi wani ruwan sa na sha a hanya wani kayan sa na kwanciya wani menene ba mu ko mu san shi ba a Madina haka yazo ya zauna ya ratsa tsakanin mai je zauna a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada guyuwar sa da guyuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki hannun sa ya dora akan cinyoyin sa manzon Allah ma dora hannun sa akan cinyoyin sa ya dinga yi wa manzon Allah tambayoyi muna jin sa a cikin tambayoyin sa yake ce masa yaushe ne sa'ar alkiyama yace a kabirni a risa'a ba ni labari game da sa'ar alkiyama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'ili shi mai tambayar bai fi wanda aka tambaya sanin alkiyama ba ma'ana da mai tambayar da wanda aka tambaya duban san yaushe alkiyama za ta tsaya ba sai saki tambayar sa yace fa a kabirni an amaratiya to gaya min alamomin tashin alkiyama wayan alamomi ne wanda suke nunawa alkiyama ta kusan tsayawa shine manzon Allah yace masa antalidal amata rabbataha yace ku yanga za ta auri wato shugabanta duniya za ta yawa inda za a yi ta auratayya yanzu ba za a tantance ba mutum zai iya auren baiwa sannan da zai iya auren baiwa za ta iya auren da al'umma ta yi yawa ta yadda ba za ka iya tantancewa ba yake ce wa an taral huffata za ka ga mutane huntaye talakawa wato suna yawo babu takalma za ka ga masu kiwon dabbobi za ka ga mutane suna dogin gine-gine ya dinga daigaya masa alamun tashin alkiyama to malamai suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ya bar duniya ubangiji ya sanar da shi yaushe alkiyama za ta tsaya amma ko ba ya masa izini ya faɗa wa mutane ba yawa amma kuma ya karantar da mutane alamomin tashin alkiyama suna da yawan gaske saboda haka a bangarori da yawa zaka samu alamomin tashin alkiyama na daga cikin alamar alkiyama Allah madaukakin sarki bangaren manoma ya dauke albarkar kasa kaga inda ake noma karamar gonar da ake noma a noma abin da za a ci an noma ninkin ta ba a samu rabin abin da ake samu da ba Allah ya dauke albarkar kasan za a kai takin gida za a zuba takin bature za a samu ruwan sama amma kuma sai ga abin da gonar za ta fi dan kadan ne wannan yana daga cikin alamomin tashin alkiyama da yake zunubi yayi yawa a bayan kasa kuma Allah kuma zai dauke albarka kuma haka bangaren kasuwa za a dauke albarka haka bangaren aifayya za ka ga wato ana samun mace-mace kuma ana samun wato hayayyafar ƴaƴa mata yana daga cikin alamomin tashin alkiyama abubuwa da yawa yanzu kusan sun bayyana da yawa sai dai akwai manya-manyan alamomi to su kam su ne idan suka fara zuwa za su rika zuwa ɗaya bayan ɗaya wannan kuma wanda kansu ne kuma duniya kuma za ta tashi gaba ɗaya amma alamomi na zuwa cewa ta zo ƙarshe wato dewa ga suna suna bayyana saboda wasu abubuwa na ayoyi ne suke zuwa wasu abubuwa na tsoro wanda suke bayyana ga suna ba za ka iya kirga su ba to shine ubangiji yake cewa wato ga gaya musu innama ilmuha inda Allah sanin yaushe alkiyama za ta tsaya yana wajen Allah Allah ya ce wa ma yudrika wa ya sanar da kai wato cewa kai ya rasulullahi baka sani ba la'alla sa'ata takunu qarima yau a kusa take ko a nesa amma tun a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce alkiyama ta yi kusa ko yace ikitar bata sa'a wan shaqal qamar tun lokacin da wata ya tsage tun ma manzon Allah yana maka wato Allah ya ce alkiyama ta yi kusa domin an ce aikowa Annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa alama ce na tashin alkiyama tunda shine annabin karshe wanda yake babu wani annabi bayan sa littafin sa da yazo da shi shine littafin karshe wanda yake babu wani littafi da za a saukar wato bayan sa to kaga wannan alama ce na cewa alkiyamar wato tayi kusa amma yaushe za ta tsaya wannan sanin sa sai Allah ya ce inna Allaha la'ana al-kafirin
inna Allaha la'ana al-kafirin wa adda lahum sa'ira khalidina fiha abada la yajiduna waliyyan wa la nasira
ubangiji yace inna Allaha la'ana al-kafirin tabbas Allah ya tsine makafirai ya la'ance su ya nisantar da su gaban rahamarsa wa adda lahum sa'ira ya kuma tanada musu wuta wanda take mai tsananin kuna wanda za su fige ta khalidina fiya in sun shiga za su dawwama a ciki abadan har abada la yajiduna waliyan ba za su samu wani masoyi ba wanda zai kare su ya hana su shiga wannan wuta wala nasira ba za su samu mai taimaka musu wanda zai ije musu azaba ba kullun ubangiji idan ya ambaci azabar da ya tanada makafirai sai ya ce ba za su samu mai taimako ba sannan kuma ba za su samu wani masoyi ba saboda a ƙa'ida a rayuwar duniya masoyi yana tasiri wajen wato taimakawa wato wajen ijewa masoyinsa takeici a gidan duniya masoyi yana taimakawa masoyi wajen ije masa damuwa a gidan duniya kamar yadda wani mai taimako shi ma zai taimaka maka wato wajen ije maka wato damuwa a gidan duniya to amma a lahira masoyi yana amfani tunda ai Allah yana ba da ceto kaga mutum ko ba zai ceto wanda yake makiyansa ba duk wanda zai ceta sai masoyinsa ne to kaga soyayya tana amfani a lahira amma duk da soyayyar da wato agajin da za a bayar dole sai ya zo karkashin sharadin mutuwa da kalmar shahada sai mutum ya mutu da imani yawa shine kurin wato certificate din da zai ba wa mutum garantin samun ceto ko samun soyayyar abokin soyayya a lahira mutum ya mutu da imani ya yadda Allah shine guda daya abin bauta ya yadda cika cikin nan na imani mutum ya yadda da su yayi imani da su haka cika cikin musuluncin nan mutum ya yadda da su kuma ya dabbaka su to wannan shine zai mutu da imani amma duk mutumin da yaje gaban Allah yana shirka da Allah yana hada Allah a wajen bauta shirka ta aiki ko shirka ta ibada wato dukka mutum zai shiga cikin wato mummuniyar matsala ko da ma karamar shirkar ita ma ana jin tsoro batta wanzar da mutum a gidan wuta amma kuma tana sababa mutum azaba malamai suka ce shirkul asgar karamar shirka ita ce misalin kamar riya ka zo kai aiki dan mutane su gani su yaba maka ba dan Allah ba musamman aikin nan kuma na ibada idan aikin da ba na ibada bane kai aikin shikenan baka da lada to shi ma kuma ai asara ne baka da lada a wajen Allah to shi ma asara ne to amma aikin ibada kuma wanda Allah ake yiwa a nemi kuma yadda kuma a tsarkake aikin zuwa ga Allah kuma sai ka yi shi saboda neman yardar wani saboda idan wani to wannan kan yafi komai musiba lokacin da mutum zai je samu Ubangiji labarin ba zai masa dadi ba saboda ake san ikhlasi a cikin aiki duk abin da zaka yi ya zama kai abin nan dan Allah kuma kai shi iyawarka irin yadda Allah madaukakin sarki ce kai karkashin koyarwar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka nan ne soyayya sai ta amfane ka Allah ya ce al-akillau masoya wanda suka yi abotantaka da soyayya Allah ya ce yauma izin aduun abokanan gaba ne ranar lahira duk wanda suka yi soyayya a duniya ranar lahira abokanan gaba ne Allah ya ce illal muttaqun sai dai waɗanda suka yi soyayya su wato a ƙarshen tsoron Allah su kam soyayya su za ta amfane su amma idan dai babu tsoron Allah a cikin soyayya baka so mutum dan Allah shi ya so ka dan Allah kuma soyayyar ku ta yi sanadiyar kuka bi Allah ba sai kuka yi soyayya akan sabawa Allah to wannan soyayyar ranar lahira za ku abokin gaba zai zama maka ya zama abokinka zai ja ka zuwa ga barna ya ja ka zuwa ga sabawa Allah yin shaye-shaye ko sata ko kuma yin abubuwa na rashin mutunci na rashin kima ko abin da ya shafi harkar zinace ko abin da ya shafi harkar kisan kai ko wani abu na barna a bayan ƙasa idan duk abokin da ka yadda ka mika wuya ya ja ka akan irin wannan ayyuka na sabon Allah to ranar lahira kai da shi abokanan gaba ne ko za ku yi mummuniyar gaba kai da shi a wajen Allah domin Allah zai kama ka da laifi ka ce shi ya ja ka shi ma ya ce kai ka ja shi ku yi ta jayayya a gaban Allah daga ƙarshenta dai Allah ya ce to a ɗebe su a zuba su a gidan wuta to amma soyayya ita ya zama tana ba da gudumawa wajen jin tsoron Allah ka haɗa soyayya da wanda yake mai jin tsoron Allah don ya taimake ka ya ƙarfafe ka akan harkar tsoron Allah akan harkar bin Allah duk mutumin da kaga zaka yi soyayya da shi kaga ba mai tsoron Allah bane wallahi ka bar shi ka kama soyayya kai aboki mai jin tsoron Allah don zai taimake ka duk inda zai ja ka gurin jin abin tsoron Allah ne in ma wani yazo ya bijiro maka da abin sabawa Allah shi zai karfafe ka akan wato wato ya hana ka fadawa cikin abin da yake na sabawa Ubangiji saboda kashi soyayya da mutumin kirki take annabi Musa alaihi salam shi da ƴan bani Isra'ila zaman sa da ƴan bani Isra'ila sun ja masa wahala domin da Ubangiji ya umarce su je su yaki mutanen alƙariyar wato Jababirawa alƙariyar Ariha cikin waye su koru wayennan jabberan mutanen su shiga alƙariyar ai kaga ki suka yi ce masa suke yi a ya Musa inna lanna da kulaha ma damu fiha mu ba za mu shiga wannan alƙariya ba ma damu mutanen nan suna cikin alƙariya fa sab anta rabbuka faqatila je ka kai da Ubangijinka ku yake su inna hauna qa'idu mu muna zauna anan muna jiranka to kaga wannan suka yi kasassaba a dalilin wannan mummuniyar magana ta su Allah madaukakin sa yake ce mun hana musu mun haramta musu shiga alƙariyar kuma shekara 40 suna dimuwa Allah bai ba su iko sun shiga alƙariyar ba suka wahalar da kansu suka jawo wahala wa annabi Musa da annabi Haruna sauran mu'minai da suke cikin su amma kasantuwar annabi Musa kuma yana cikin su mutumin kirki annabin Allah Allah kuma yake saukar musu da jin kai a cikin su a ba su abinci daga gidan aljanna da safe abin karyawa a ba su abinci ran daga gidan aljanna a ba su abincin dare daga gidan aljanna a dalilin annabi Musa da wato annabi Haruna sannan kuma aka turo girgije yana musu inuwa Allah madaukakin sarki ya dauke musu duk abin da zai haifar musu da ciwo ba sauro babu kuda ba kunami ba maciji aka duk wani abin da zai zama musu damuwa albarkar waɗannan manyan bayan Allah Allah ya dauke musu tsawon shekara 40 din nan duk manyan bayan Allah nan haka suka rada su a cikin su ana wannan dimuwar to kun ga zama da mutumin kirki kenan inda yake da amfani domin in Allah ya tashi duban ku da jin kai sai kaga jin kan ya amfane ka in kana zaune da mutumin kirki amma ka shedinka da zama da mutumin banza idan fushin Allah ta sauka a kansa sai ya shafe ka sai ya shafe ka shi yasa dole mutum ya duba ya ga shin da wa yake kulla kuma ya duba ya ga ƴaƴansa da ya haifa da suwa suke kulla cikin kiwon da Allah madaukakin sarki ya bashi ya hana ƴaƴansa kulla da yaran banza ya hada ƴaƴansa kulla da yaran banza iya karfinsa sannan shi ma kuma ya kokari ya hada kullarsa da mutanen kirki domin shi kullun abokin zama yana tasiri a abokin zama shi yasa Bahaushe yake cewa zama da madaukin kanwa yakan kawo farin kai to zama da mutumin banza yakan lalata mutum saboda yau da gobe saboda tasirin zamantakewa ne yau da gobe tun mutum baka iya ashar ba ai da kata zaka ji ka koyi ashar saboda kana zaune da mutumin banza tun baka iya gulmace da annamimanci ba in kana zaune da mutumin banza zaka ji ka iya tun baka iya kaza ba zaka ji ka iya saboda mi saboda tasirin wato zamantakewa amma shi kuma mutumin banza in ya zauna da mutumin kirki tun yana yin maganganu na alfasha za ka ga cikin iko Allah yau da gobe yana jin maganar Allah yana jin maganar manzon Allah yana jin maganganun mutanen kirki shi ma za ka ga wato yana samun tasiri a wannan zamantakewa yana gyaruwa shi yasa ake so kowa ya zaba ma kansa wato abokin zama na gari ya zaba ma iyalansa abokanan kulla na gari to wannan zai taimaka wa mutum wato kaga rayuwarsa ta gyaru Ubangiji yake cewa inna Allaha la'ana al-kafirina Allah ya la'anci kafirai wa adda lahum sa'iran ya tanada musu wutar sa'iriya khalidina fiha kuma za su dawama a ciki abadan har abada la yajiduna waliyan ba za su samu soyayi wanda zai hana su ya kare su shiga wannan wuta a ran lahira wato wala nasiran ba za su samu mai taimako wanda zai rage musu ko ya ije musu wannan azaba ba a wace rana Allah ya ce yawma tuqallabu wujuhuhum fi nnari ga karanta ba
ni yaquluna ya laitana ata'ana Allah wa ata'ana ar-rasula
na'am
wa qalu rabbana inna ata'ana sadatana wa kubra'ana fa'alanna sabila rabbana atihim ri'faini min al'adhabi wal'anhum la'anan katira
kabira dai ko na'am haka ne kabira da katira haka suke dama la'anan katira ne na'am ba kuskure bugu bane ai ba kuskure yana nawa ba
kabira
na kana kabira kabira ma kana to Na'am. Ubangiji yake cewa wato yawma tuqallabu wujuhuhum finnari. Ranan da za a juya fuskokin su a gidan wuta. Juyawa na azaba ne kamar mai babbaka ne. In yana babbaka dole sai ya juya kan akuya kafin ya babbako ina babbaku. Za a juya nan in an babbake shi a juya nan a babbake to haka Ubangiji zai sa ana yi wa kafirai a cikin gidan wuta. Duk da cewa ita wutar ta ko ina ta kama amma duk da haka Allah zai ce ana juya su. Ana juya su kamar wato yadda ake babbaka Allah kiyaye mu. Allah ya ce yawma tuqallabu wujuhuhum finnari. Tuna yayin da ake jujjuya fuskokin su ana babbaka su a gidan wuta. Yaquluna za su na cewa ya laitana. Ya laitana ya kaiton mu. Ya shiga uku mu. Ata'ana Allah wa ata'ana Rasula. Ina ma da min bi Allah. Ina ma da min bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Magana yake ne? A kar ayi waya a cikin masallaci don Allah kar a dauki hankalin mu. Za su ce ina ma da mun bi Allah ina ma da mun bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu za su riga gaya mabiyan su. Rabbana ubangiji mu ina tsana salatana mu a duniya shugabannin mu muka bi. Mun bi shugabannin mu ne wato sai suka batar da mu akan hanyar Allah. Wa kubara ana da manya-manyan cikin mu. Fa adalluna sabila wato sai suka batar da mu wato hanyar shari'a. Rabbana ubangijinmu atihim dhifaini min al'azabi. Allah ka ba su ninkin azaba biyu da kake mana. Allah ka ninka musu wato azaba ninki biyun abin da kake mana. Wala anhum Allah ka tsine musu wato shine wato kai musu azaba wato ko wala anhum la'anan kabira kai musu azaba azaba wato ke wato ka nisantar da su ga rahama. Kai sauke musu fushinka da tsinuwarka akan su wato wanda suke wato fushi da tsinuwa wanda yake wato mai girma addada wa fikratin bil muaddat to mujahidin allazina
ya ayyuhallazina amanu la takunu kal ladina azaw musa fa bara'ahu Allahu mimma qalu
na'am
wa kana indallahi majiha.
No.
يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
تمام تولوا هذا النوم على رم تمام تولوا هذا الشيء يقال لك نعم وبنجي يا ايها الذين امنوا يا كما سي ايماني لا تكونوا كالذين اذوا موسى kada man ku zama kamar wadanda suke cutar da annabi Musa alaihi salam bi qaulihim masalan ma yamna'uhu an yaktasila ma'ana illa annahu adar mutanen annabi Musa alaihi salam miyagun mutane ne cewa suke yi wai da annabi Musa bai yarda ya kwabe tufafin sa yayin sun tare da su su fada kogi su wanka shi annabin Allah ne a dole zama yana da wato hali da dabi'a masu kyau amma su saboda jahilci haka kowa zai kwabe kayansa tun daga kan tudu wato yayi santir yaje ya fada cikin kogi to haka suke taruwa suna wannan wankan wai annabi Musa bai yarda yayi irin wannan sai suke ce masa ai kayan maza ne da shi ai yana da kayan maza shine wato yana da manya-manyan wato tsigawo manya-manyan marena shi yasa bai yarda wai aga gaban sa saboda haka shi kuma saboda tarbiyyar da ubangijin sa ya bashi ne ai ba zai hali da dabi'a irin nasu ba. Saboda haka wato sai Allah yake gayawa wato mu'minan wato mu'minan annabi sahabban manzon Allah Allah yake musu fada cewa kar man ku rika cutar da manzon Allah ku zama kamar irin mutanen annabi Musa yawa ku rika cutar da shi kuna gaya masa mummuniyar magana mutanen annabi Musa suna gaya masa mummuniyar magana wato fabara'ahu Allahu mimma qalu sai Allah ya kubutar da shi wato da abin da suke fada wato sai Allah wato ya kubutar da shi saboda hadisin da aka rawaita daga ƴan bani Isra'ila sun kasance su an san tashi wanka duk tsirara suke yi su fada tafki ko rafi wato su ta wanka yanzu ba'dhum ila sawata ba'dhum kowa yana kallon wato tsilicin kowa wato wa kana Musa ya tasulu wahdahu amma shi annabi Musa baya zuwa ya wanka tare da su in za su je sai ba su je su lokacin da suka dawo shi kuma lokacin da zai zale jikinsa ya je wanka sa fa qalu sai suka ce da yake an za ta tafi sai sun gayyace shi ki zuwa sai suke cewa wallahi ma yamna Musa an yaktasila ma'ana ba ko me yake hana Musa ya wanka tare da mu ba illa annahu adarun sewa ai yana da kayan maza ne to kaga wannan ai kalmar cutarwa ne fazahaba yawma izin fazahaba yawma yaktasil wata rana ya tafi bakin kogi domin yayi wankan shi shi kadai da ya saba fa wada asabahu ala hajarin ya cire tufafin sa ya dora a jiki kan wani dutse a kusa da ruwan ya shiga ruwan yana wankan sa wato lokacin da ya gama ya zo fitowa zai dauki kayan sa fa faral hajaru bi saubi sai dutsen sai ya gudu da kayan nasa faja'ala musa alaihi salam wato ya ordo israhu sai annabi musa ya fita da gudu ya sa hannun sai tare gaban sa yana bin dutsen da gudu wato yana cewa saubi hajar tufafi na dutse hatta nazara banu isra'ila sau'ata musa dutse bai tsaya ba sai da ya je tsakiyar yan bani isra'ila har sai da suka je so gaga abinda wato suke yi wa annabi musa na karyatawa wato akan abinda suke cutar da shi sai suka gani cewa wato ba shi da shi lafiyayyen mutum ne ba shi da komi yana yin wannan ne saboda jin tsoron ubangijin sa faqalu suka ce wallahi ma bi musa min ba'sin ashe musa nan ba shi da wani abu ba shi wani laifi ba shi da wani illa a cikin sa faqamal hajaru wato dutsen sai ya tsaya hata nazaru ilai har sai da saga abinda suke so su gani tattare da annabi musa faqala sawbahu fasatara bihi wato ya dauki tufafin sa ya saka sura sa wada fika bil hajar darban annabi musa ya tsaya na dukan dutsen nan saboda bace ne saboda wato abin da ya masa mun gane ko Abu Huraira Allah ya dare shi yake ce wallahi annabihi nadaban annabi Musa wato yana da dabi'a da ya kamata wato mutane su koyi da ita dabi'u masu kyau wato don gani da wato kula da tsireci yana da abin da ya kamata mutane su koyi to an ce ya ita dukan dutsen nan wato sai da ya doke shi da sanda kusan sau bakwai ko sau shida saboda tsabar bace ne ya bakanta masa ne kiko ubangiji ya haka ne saboda ya kubutar da shi sai Allah ce fa barra'ahu Allahu mimma qalu sai Allah ya kubutar da annabi Musa wato da abin da suke bisa abin da suke fana shine bi an waza sawbahu ala hajarin inda ya sa tufan sa kai yana akan dutse yana wanka dutsen ya gudu da shi har sai da yaje tsaya a gaban yan bani Isra'ila to anan ya kama shi wato ya same shi ya dauki dutsen sa sai suwa ga cewa wato bai shi da wannan ruwa da ake samu a cikin marena dan adaru ruwa ne da ake samu a cikin marenan mutum wanda zai shiga sai ya taru sai a ce mutum yana da kayan maza akan yi tiyata a asibiti yanzu a cire ba wani illa bane Allah yake cewa kana inda la wajiha shi annabi Musa mutum ne mai daraja a wajen Ubangiji wato zajahi mutum ne mai girman daraja a wajen Ubangiji shi yasa Allah sai ya kubutar da shi malai yake cewa ma uzai bihi nabiyina sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin abin da suke cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana manzon Allah ya raba dukiyar ganima da ya raba dukiya sai wani mutum ya ce ma ure da biha wajhullahi wannan rabon ba ai shi dan Allah ba manzon Allah ne ya raban fa manzon Allah ne ya raba abun shi da ya ga abin da aka bashi ya kalli abin da aka ba wasu sai ya ce wannan rabon ba ai dan Allah ba hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi manzon Allah wato ransa ya baci wa kala sai ya ce yarhamullahu Musa Allah ya jigan dan uwana annabi Musa yace laqad uziya bi aksara min hadha fasabara an cutar da shi sama da wannan ma amma yayi hakuri sai ya tuno annabi Musa alaihi salam yace Allah ya jigan dan uwana annabi Musa an cuce shi sama da haka amma yayi hakuri yake cewa mutumin idan Allah da manzansa basu adalci ba waye zai adalci a bayan kasa shi yanzu bai sani ba wannan mutumin da yake wannan magana mai yawa wahayi Allah ya masa manzan Allah cewa ka bawa na kaza kayan ganima ne aka zo aka tara ya debi kaza ya ba wani ya debi kaza ya ba wannan ya debi kaza ya ba wannan to shi sai kalli abin da aka ba sai ya rena to shine sai ya shikan baki yake cewa wannan rabon ba yi shi dan Allah ba adalci a cikin wannan rabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ran sai ya baci wasu daga cikin sahabbai sun yi niyya ma za su sare kansa manzon Allah ya ce ku kyale shi shi da ya ce masu in Allah da manzansa ba su yi adalci ba waye zai yi adalci a bayan kasa to shine Allah sai ya fada yace ya ayyuhal ladzina amanu ya kuma su imani la takunu kal ladzina azaw Musa kada man ku zama kamar masu cutar da annabi Musa fa barahu Allah ma qalu Allah ku fitar da shi wato bisa abin da suke fada wa kana inda Allah wajiya annabi Musa shi mutun ne wanda yake ma'abucin daraja a wajen Allah ya ayyuhal ladzina amanu Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya kuma su imani ittaqullaha lalle ku ji tsoron Allah wa qulu qawlan sadida ku faɗi magana mai kyau ya silihi lakum a'malakum Allah zai gyara muku ayyukan ku
a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما
يا ايها الذين امنوا يقوم اسيماني اتقوا الله لله كنت تصورن الله وقولوا قولا سديدا ان ذا ku fada magana mai kyau wannan shi ake nema wato kowanne bawan Allah yayi magana manzo Allah sana yake cewa a mutum ya fadi gaskiya ko ya shugu a duk wanda zai yi magana to yake cewa ya hadisin yake ne fal yaqul karan allu yasmut ko man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir duk wanda yayi imani da Allah da ranar lahira fal yaqul khairan in zai fadi magana ya fadi alkhairi auli yasmut in kun ba zai iya fadan alkhairi ba to ya shiru bai wahalar da mala'iku ba wajen rubutu sannan kuma bai bata takaddunsa wato da wato rubuta zunubi ba domin duk abin da ya fito a bakin mutum sai mala'ikun nan su rubuta imma mai kyau imma mara kyau dan haka Allah ya fada ma yalfizu min qaulin babu wani lafazi da mutum zai yi min qaulin kowane iri ne na magana Allah ya ce illa ladaihi raqibun atid face tare da wannan lafazin akwai mai raqibu akwai al'atidu akwai mala'ika da zai rubuta idan alheri ne akwai mala'ika da zai rubuta in abin da ya fada sharri ne saboda haka kaga kenan ashe ya zama hatsari mutum ya furta kalma ba tare da yayi tunanin sakamakon da wannan kalma za ta bashi ba shi yasa manzon Allah ya yi mana ishara tun da farko in za ka yi magana ma sai ka auna maganar da za ka fada za ta dawo da alheri ko kuma da sharri za ta dawo to inda sharri ne ba bukatar ka fade ta yawa domin sharrin a cikin littafin ka za a rubuta ba a littafin wani ba idan kuma za ta dawo da alkhairi wannan babu laifi ka fada domin alheri za a rubuta a cikin littafin ka saboda haka mutum ya kamata ya rika nazari wato idan wato zai yi magana ya tabbata abin da ya fada sakamakon sa in ya tashi dawowa wani abu ne wanda zai faranta masa ransa Allah yake cewa ya ayyuhallazina amanu ya kuma su imani ittaqullaha lalle ku ji tsoron Allah ku kulo qaulan sadidan ku faɗi magana wanda take wato magana daidai wato qaulan sadidan shine qaulan sawaban kenan magana wanda take wato daidai wanda Allah ya yarda da ita in kun yi haka yuslihu lakum a'malakum Allah zai gyara muku ayyukanku ma'ana wato Allah zai gyara muku ayyukanku ma'ana Allah zai karba ayyukanku shine ma'ana yuslihu lakum a'malakum Allah zai karba ayyukanku wa yaghfir lakum dhunubakum kuma Allah zai gafarta muku zunubanku wa man yuti Allah wa rasulahu Allah ne yayi umanni ai magana mai kyau in za ai magana sai ce to man yuti Allah wa rasulahu wanda ya bi umannin Allah da umannin manzon Allah wajen magana in zai ya fadi magana da take daidai Allah ya ce faqad faza fawzan azima wannan mutumin ya rabauta rabauta wadda take wato mai girma ma'ana nala gayatul matlubihi ya samu abin da yake bukata domin zai cika littafin sa wato da ayyuka na lada na'am
inna aradan lamanata alal samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqana minha wa hamalaha al insan innahu kana zaluman jahula
ليعذب
الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما
وبنجي yace inna aradna al-amanata haqiqa mun bijiro da amana wato sune wadansu malaman suka ce salloli wato da wadansu ayyuka na ibada wato mimma fi fi'liha mina thawabi wa tarkiha mina iqabi irin aikin da in an aikata za a samu lada amma in an bari kuma Allah zai rubuta zunubi kamar misalin sallah kamar misalin azumi kamar misalin zakka kamar misalin aikin haji kamar misalin abubuwa dai umanni da kikkiawan aiki hana mummunan aiki wa'annan amanonin Allah ya ce mun bijiro da su wato mun bijiro da su wato alas samawati wal ardi wal jibali mun bijiro da su wasammai muka ce sama ga amanar mu ku dauka kasa ga amanar mu ku dauka dutsuna ga amanar mu ku dauka wato biyan kalaka fi ha fahaman Allah ya halitta fahimta wa sama da kasa da dutsuna wa nutukan Allah ya halatta musu furici su yi bayani an amince wasu don gane daukan wannan amana da Ubangiji ya bijiro musu da ita fa abaina an yahmilna haka sai suka ji dauka wa ashfaqana minha sai suka ji tsoron daukan wannan amana wa hamala hal insanu amma mutum kuma sai runguma wato shine annabi Adam bada ardiha alaihi bayan an bijiro masa da amanar wato sai ya runguma Allah ya ce innahu kana zaluma kai mutum mai yawan cutar kansa ne wajen daukan wannan amana jahulan mutum mai yawan jahilci ne dangane da girman wannan amana amalan yake cewa a Ubangiji ya bigiro da amana malamai sun yi sabani da abin da ake nufi da wannan amana din me ake nufi malamin yace amma waɗansu malaman sun kyautata fassarar wannan amana din dan Allah cewa mun bigiro da amana wa sama sammai da kasai da dutsuna sai suka ki dauka amma sai mutum kuma ya dauka to malamin yace wace irin amana ne yace inna hatta kalifu shar'iyya takalifu shari'a ne irin aiki ne na ibada wanda Allah ya dora wa mutane su yi irin yadda in ba su yi ba za a rubuta musu zunubi in sun aikata kuma za a ba su lada kamar da malam ya mana a farkon shimbida cewa kamar sallah kamar azumi kamar zakka kamar haji wakila waɗansu malamai suka ce inna ha qawaiduddin al-khamsa qa'idodin addini nan guda biyar ne wato shine tauhidi Salla, azumi, zakka da aikin haji. Waɗansu suka ce alwada'i amana na ajiya. Na ajiya. Waɗansu suka ce wato alfarju. Waɗansu suka ce malamai sun yi bayani da yawa dangane da amanan nan. Wato an rawaito cewa Ubangiji mai subhanahu wata'ala yace wa sammai da kasai da dutsuna atahamilna hadhihi al-amanati bima fiha za ku dauki wannan amanar da abubuwan da yake cikin amanar ƙorna wa mafiya sai suka ce Ubangiji menene a cikin amanar me a ciki akwai Allah ya ce za ku karba amanar nan da abin da aka boye a ciki sai suka ce menene a ciki akwai kala sai Ubangiji ya ce in ahasantunna juzitunna in kuka kyautata to zan saka muku kuka kyautata wajen yin aikin to kuma wajen rike amanar ni kuma zan saka muku zan ba ku sakamako mai kyau shine aljanna wa in asaitunna in kuma kuka saba wajen kula da amana wato uqibtunna zan muku azaba wato kullun sai suka ce da samai da kasai da dutsuna sai suka ce la ya rabbi a bala mu karba biya ubangiji nahnu musakkaratul li amrik mu ababan forewa ne ga umminka ka fore mu duk aikin da kake so mu sa amma mu ba za mu dauki amana ba suka ce la nuridu sawaban wala iqaba mu ba ma san ladan ban ma san azaba ba ma san ladan ba ma san azaban ba za mu yi aikin saboda a ba mu lada ba sannan kuma tai da idan ba mu yi aikin ba za a ba mu azaba ba mu ka sa mu duk abin da kake so ubangiji za mu aikata amma mu ba za mu dauki wannan amana ba saboda jin tsoron tozarta amana malam yace wa qulna zalika samai da kasai da duwar wazi sun faɗi wannan kaufan saboda jin tsoron Allah wa kashiyatan saboda jin tsoro wa ta'aziman lidinillah saboda girmama addinin Allah li Allah ya kimna biha dan gudun kada su sakaci wajen wato rike wannan amana din la ma'asiyatan wala mukalafatan li amrihi ya zama ba su saba wa Allah ba ba su saba umarnin wato Allah ba wa kana al'adu alaihinna takayila la ilzama malan yake cewa amanan nan da Allah ya ce zai ba su ai Allah zabi ya ba su dan al'ardu bigirowa wannan ba ilzami bane wato Allah ba umurni ya ba su ba inda umurni Allah ya ba su da za su rike amma Allah zabi ya ba su shin za ku karba wannan amana tawa wanda ya kula da ita ya kyautata ta zan saka masa da aljanna wanda ya tozarta amanar zan masa azaba suka ce Allah muna jin tsoro ba za mu karba ba amma mu bayi ne naka saboda haka ka hore mu duk abin da kake so mu aikata wato shine malai yake cewa wannan wato ardu din wato malam yace takayiri ne ba ilzami bane Allah ba wai umurni ya ba su aikata ba zabi ya ba su sai suka zabi wato sauki suka zabi mai salama malam yace walau alzamahunna da lazumta musu Allah yayi yace dole ku yi lam yamtani lam yantani ko lam yanta anna min hamliha da basu haru gabarin wato daukan wannan amana din ba
mun gane ku yau zabi Allah ya basu shi yasa sai suka zaba zaman lafiya sai suka zaba zaman lafiya wai bahaushe yake cewa wai zaman lafiya yafi zama dan sarki ko wato idan babu lafiya a fada kenan yau yafi zama zaman lafiya yafi zama dan sarki a ce ma kai kana zaune lafiya kalau baka da fitina to ya kuma ka ce kana zaune sama da a ce kana zaune wato idan kuma wato kana da daukaka kuma amma a cikin fitina kake yauwa ka zauna lafiya baka da damuwar kowa kowa bai damu da kai ba ya kuma ka ce kana cikin ni'imar da kuma kowa ya damu da kai kai kuma wato ka damu da kowa to shine sai ubangiji yake cewa wato wa hamala hal insanu amma ko mutum sai ya dauki amana malam yake cewa sammai da kasaifa a bayin anya billa sun ki daukan wannan amana din amma wa hamala hal insan aka ce me yasa ba su dauka ba malam yace istisgaran wato istisgaran saboda sun kaskantar da kansu sun ga su ina su ina daukan amanar Allah ai ta musu nauyi wa kaufan min adamil wafa'i biha saboda kuma jin tsoran ko ba za su iya cika wannan amana din ba falaysa iba'uhunna ka iba'i iblis min as-sujudi li adam aka ce kin da suka yi da Allah ce fa abaina an yamilla hakin da suka yi nan ba irin kin da iblis yayi lokacin da ubangiji ya ce yayi sujada wa annabi adam ubangiji yake cewa yake cewa mun umurci wa izkala rabbuka lil malaikati sujudu li adam tunaya yanda ubangijin ke cewa mala'iku ku yi sujada wa annabi adam Allah ya ce fasajadu duk sai suka fadi suka yi sujada wa annabi adam sujada girmamawa ko Allah ya ce illa iblisa sai dai iblis a bashi sai yaki wasta kaba da ya girman kai wa kana min kafirin ko haka ayan yake ko sai zama yana daga cikin kafirai to kaga sai Allah ya ce sai yaki amma sai ya ce wasta kabara saboda haka kin da iblis yayi wajen gaida annabi adam yayi ne saboda girman kai amma su sama da kasamai da kasai da dutsuna sun ki daukan amanan nan na ubangiji ne baki na girman kai ba ki na jin tsoran ba za su kula da haƙƙin wannan amana din ba yawa kaga kenan ashe akwai bambanci a wajen farlu da ardu farlu shi mala'iku da iblis din da suke cikin sama a wannan lokacin Allah fallanta musu yayi ya wajabta musu su gaida annabi adam ai umanni ya musu yace wa iz qala rabbuka lil mala'ikati isjudu li adam usjudu li adam Allah ce ku sujada wa annabi adam sai da gaisuwa fasaje duk suka fara suka yi sujada din ko sai amma shedan sai ya ce illa iblis aba sai shedan sai yake to kalmar aba din nan da aka yi amfani da ta a cikin alqur'ani a wancan gurin inda Allah ya ce shedan ya ki gaida annabi adam da aba da aka yi amfani da ta a nan cikin wannan sura cikin suratul ahzabi wajen cewa sammai da kasai da kuma dutsuna sun ki daukan amanar ubangiji aba din ta suna da bambanci wancan aba na kin iblis da yayi ya ki ne dan girman kai amma wannan aba din sun ki ne wato istisgaran saboda su suna ganin raunin kansu ba za su iya kula da amanar ubangiji ba ina ga kaman mun dan gane yau ba za su iya kula da amanar ubangiji ba wato malai yake cewa saboda haka kin can ba daidai yake da kin nan ba wal amanatu kanat ardan ita li anna sujuda kana fardan domin sujudan da Allah ya ce su yi wannan fardan ne farilla ne Allah umurni yayi ayi sujjar amma daukan amana kuma Allah bigiro musu ya tallaye musu tallan amana da ya musu ko za ku dauka sai suka ce ubangiji muna jin tsoro ba za mu dauka ba ai kaga wannan ba rashin biyayya bane jin tsoro ne Allah ya ce ko za ku dauka suka ce ubangiji muna jin tsoro ba za mu dauka ba amma mu wayin ka dai ka samu duk abin da kage ya dace za mu aikata amma can kuma Allah cewa ya mala'iku da kuma iblis ko je ku gaida annabi adam duk su suka je suka gaida shi iblis sai yace shi ba zai ji gaishe shi ba yace ana khairun minhu aini na fi shi dan ubangiji ka halice ni da wuta shi kuma ka halice shi da laka saboda haka ga nasu takabburan yayi saboda girman kai yake wato ya bijirewa umarnin Allah amma su ba bijirewa suka yi ba sun ji tsoro ne wato dangane da daukan wannan wato umarni na Allah madaukakin sarki ubangiji yake cewa wa ashfaqana minha sai suka ji tsoro wa hamala hal insanu sai kuma wato mutum wato sai ya dauka saboda haka Allah ya ce sai muka bijiro da wannan amana wa mutum fa hamala ha mutum kuma sai ya dauki wannan amana din an rawaito cewa ubangiji mai girma da buwaya sai ya ce wa annabi adam alaihi salam inni aradtu al amanata ala samawati wal ardi wal jibala falam tutiqha na tallan amanata wasammai da kasai da dutsuna nace sa dauki amana ta inji ubangiji yace sai suka ki dauka suka ce ba za su iya ba suka ce ba za su iya ba Allah yace na bigiro musu da amana suka ce ba za su iya ba mun gane ko wato shine wato fahal anta akizuha bimafiya sai Allah yace wa annabi adam shin kai zaka dauki wannan amanar da abin da yake cikin amanar kala sai annabi adam yace ya rabbi ya ubangiji wa mafiya menene a cikin wannan amana din kala sai Allah yace in ahsanta juzita in ka rike amanar ka kyautata kai daidai yace zan saka maka da gidan aljanna wa in asata in kuma ka saba ka munana wajen rike amanar nan ukifta zan maka azaba fahamalaha adam annabi adam sai dauki wannan amana faqala baina uzunayya wa atiki ubangiji na dauke ta wato nayi dakwanta wato a baya na tsakanin wato kafaduna wato da wuyana da kunnuwana kala wato sai ubangiji yace masa amma idza tahammalta fasa'inuka amma in ka dauki wannan amana to zan taimake ka zan taimake ka yace wa aj'alu li basarika hijaban zan sanya wa idaninka murfi tunda yanzu ka dauki amana to zan sanya wa idaninka murfi saboda kaga abin da na yadda duk abin da ban yadda ka kalle shi ba ka rufe idaninka domin in ka yadda ka bude idanunka kuma zan baka iko wajen rufe idanunka da budewa zaka iya rufewa zaka iya budewa ba san da kake so ka rufe idanun sai ka daga hannu kai addu'a ba a zaka iya rufe in ka so rufewa saboda haka wancan abin na halatta ka gani zaka kalla wancan kuma na haramta ka gani to sai ka rufe idanunka shine yake cewa wa aj'alu li basarika hijaban zan sanya ma idanunka murfi fa idza khashita an tanzura ila ma la yahillu in kana jin tsoro idanunka zai kalli abin da bai halatta ba fa arki alai hijabahu ka saki hijabin idanun ka saki fatar idanun za ta rufe maka idanun wa aj'alu lisanika lihiyaini wa galakan zan sanya wa wato harcanka wato zan sa masa murafe sama da kasa wato abin da zaka iya rufe bakinka yake cewa fa idza kashita fa ugulik alayhi in kana jin tsoro zai fadi abin da ban yadda shi ba to rufe bakin ko kuma in kana jin tsoro in ka dauko abin da bai halatta ba zaka sa a bakin to ka rufe bakin kar ka sa yace wa ja'al farjika libasan zan sanya wa farjinka wato sutura murfi zan sanya masa murfi falata shufu alama haramtu alayka kar ka bude farjinka ga abin da na haramta maka malam mujahid yace wato fa ma kai da baina anta hamilaha wa baina ana kharija min aljanna illa miqdar ma baina zuhri ila al-asri tsakanin lokacin daukan wannan amana da Allah ya bigiro wa annabi adam alayhi salam da wannan amana din da lokacin da aka sauko da shi daga gidan aljanna aka kawo shi duniya saboda kula da wannan amana saboda waƙiyan da ya faru yace kamar tsakanin sallan azhar ne da al-asr misalin azhar suka yi wannan maganganu da ubangiji annabi adam ya dauko mana wannan amana da kuma lokacin da aka sauko shi wato duniya saboda cin itace da matarsa ta yi wanda Allah ya hana dubi ya wuce tsakanin sallan azhar da al'asr ba saboda haka ubangiji yake ba mu labari cewa sama da ƙasa din nan dai da dutsuna fa abaina an yamilna ha sun ki daukan wannan amana wa shafaqana min ha sun ji tsoro wa hamala hal insanu mutun ya dauki wannan amana innahu kana zaluman mutum mai yawan zaluncin kansa ne jahulan ya jahilci wannan amana din wato shi yasa ya dauki wannan amana din Allah ya ce mun yi haka liyu'azziballahu dan ubangiji ya azabtar da almunafiqina munafiqai maza wal munafiqati da munafiqai wato mata wal mushrikina da mushrikai maza wal mushrikati da mushrikai mata sune masu tozarta wannan amana din wa tuballahu alal mu'minina Allah yayi haka ne domin Allah ya tuba akan mu'minai maza wal mu'minati da mu'minai mata sune waɗanda suke kula da wannan amana din suke kula da lokacin sallah suke kula da azumi suke kula da zakka su kula da aikin haji su kula da sauran amanoni da Allah ya dora musu na kula wato kar su kotsa cikin abin da Allah ya haramta da kuma kokari wajen aikata abin da Allah ya umurni Allah ya ce wa kana lahu ghafuran Allah ya tabbatar wato mai gafara ne ga mu'minai wato idan suka yi sakaci wajen kula da amanar kuma suka tuba rahima mai jin kai ne da su wato wajen wato rike amana da kuma wato ya za su dauki amana wato a lokacin larura na'am
suratu sabai makiyatun wa ya arba'un wa kam sunna aya bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi alladhi lahu ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير.
واتو أوبنجيجي سبحانه وتعالى يا بعد الأخبار وانا أمانة malame suka ce hikimar da Allah hikimar da yasa Allah madaukakin sarki ya bawa al'ummar Annabi sallallahu alaihi wasallam labarin wannan wato amana wanda Annabi Adam ya dauka domin me domin su zama a cikin shiri domin in ma baka sani ba to ka sani babanka ya dauko maka amana in ma baka sani ba ka sani babanka ya dauko maka amana shine malai yake cewa wa hikimatu ikbarul umma bima hasala min tahammuli adam al-amana hikimar da yasa Allah ya bawa wannan al'umma ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan labarin daukan wannan amana da Annabi Adam yayi alaihi salam saboda a sanar da ƴaƴan Annabi Adam ne don su zama ala uhubatin cikin shiri wato wa ya'rifu annahum mutahammiluna amran aziman su san cewa baban su ya dauko musu wani lamari mai girma lam takadir ala hamlihi al-ardu wa samawati wal jibalu irin lamarin da sama ta gagara dauka sammai bakwai su gagara dauka kasai bakwai su gagara dauka dutsuna su gagara dauka to yanzu mutun ya dauka ka dauka na dauka saboda me saboda babanmu Annabi Adam ya dauko mana lokacin duk muna cikin tsatsansa duk muna gadan bayan sa Annabi Adam ya dauko mana wannan amana me ya kamata musulmi yayi wato sai ya shiri saboda wannan amana din da babansa ya dauko masa ya sani Allah zai tambaye shi akan wannan amana din yaya ya zo duniya yaya yi wa Allah bauta yaya koma gurin Allah yaya zai karbi sakamakon wannan bautar da yayi yayi sakaci cikin wannan bautar ko kuma ya tsaya yayi bautar nan yadda ya dace tunda wannan amanar ita ce wannan bautar Allah din mutum zai zo duniya zai yi wa Allah bauta yadda ya dace sannan kuma idan ya koma in ya kyautata wajen wannan bauta Allah kuma ya tana damar sakamako mai kyau in kuma ya tozarta wannan bauta to ya sani kuma Allah ya tana damar sa shi ma sakamakon da ya dace da shi kuma da yace hikimar da yasa Allah ya bamu labari domin mu shirya ne domin mu shiri dangane da wannan amana din Allah madaukakin sarki zai tambaye mu akan wannan amana din kowan mu Allah zai tambaye shi akan wannan amana din saboda haka yake cewa wato saboda mi li yakunu ala uhubatin dan al'umma ta zama akan wato shiri wa ya'rifu sani kuma annahum mutahammiluna amran aziman sun fa dauko wani lamari mai girma lam takadir ala hamlihi al-ardu wa samawati wal jibalu lamarin da ya gagari sammai bakwai ya gagari kasai bakwai ya gagari dutsuna wato dauka wato wakila saboda haka mutane su sani cewa lallai za a tambayi mutane akan wannan amana din wannan wato shine kuma karshen wannan sura ta suratul ahzab wato bayani dangane da wannan amana da Annabi Adam alaihi salam wato ya dauko sura ta gaba wato suratul saba'i ana kiranta da suratul saba'i saboda labarin mutanen saba'u mutanen kasar Yaman wanda Allah ya kawo a cikin wannan sura din saba'u wato alƙariya ce ko kuma mutanen alƙariya ce wato wanda suke a kasar Yaman Allah madaukakin sarki sai ya ba mu labarin wannan alƙariya da irin ni'imar da ya mata da irin butulcewa wato annabawan Allah da tayi da yadda Allah kuma ya canza ni'imar cikin kankanin wato lokaci domin izina mutane su sani bin Allah yana jawa saukar ni'ima da samun zaman lafiya da kwanciyar hankali sabawa Allah da butulce masa yana kawo fushin Allah saukakan al'umma da gushewar ni'ima da Allah madaukakin sarki ya yi al'umma saboda haka wannan sura ana kiranta suratul saba'i saboda labarin wato mutanen saba'u an saukar da wannan sura a Makka ne wato makkiya ce kamar da yake sauran surorin makkiya wannan bisa majoratin maganganun malaman tafsiri duk da wadansu sun ce akwai aya daya da Allah yake cewa wayaral ladina utul ilma har zuwa karshe cewa wannan ayar ita a Makka a Madina aka saukar da ita wannan sura ita ce sura ta 38 a cikin jerin surorin alqur'ani in ka dauko kirgan su daga cikin suratul baqara sannan kuma a wajen sauka ita ce sura ta 58 a wajen sauka ta sauka bayan suratul luqman ne kafin kuma suratul zumar wato tsakanin luqman da zumar anan aka saukar da wato suratul saba'i yawancin malamai suka ce ayoyinta wato 54 ne in banda malaman sham su suka ce ayoyinta wato 55 ne ana kiranta suratul saba'i ubangiji ya bude wannan sura da yi wa kansa godiya wato zati ya gode wa zati, wannan ita ce suran farko da aka fara da alhamdulillah, ko ubangiji ya yi wa kansa godiya shine zati ya gode wa zati. In ma baka yi wa Allah godiya ba, to Allah ya gode wa kansa da kansa jalla jalaluhu. Shine Allah ya ce alhamdulillah, godiya ta tabbata ga Allah, mana hamila ta'ala nafsuhu, Allah ya gode wa kansa wato bidhalika da wannan wal murad bihi. Na'am na'am, ta uku ne ko a wannan ta uku ne to na to ta hudu ma ko ba yawan su ba wanda ta fara daga nan ta kasa din. Okay, na baya da muka yi duk sun fara da alhamdulillah. To alhamdulillah, ubangiji yake cewa alhamdulillah, mana hamida ta'ala nafsuhu, Allah yayi gode wa kansa da wannan abinda ake nufi as-sana'u bi madmunihi min thubuti alhamdi, wato dukkan godiya dai wato ta tabbata ga Allah subhanahu wata'ala, wato wa huwa al-wasf bil jamilillah, siffanta Allah da godiya, siffanta Allah ne da abinda wato ya dace, abinda yake wato mai kai, kace alhamdulillah, godiya ta tabbata ga Allah, allazi lahu ma fi samawati wa ma fil ardi, Allah nan da duk abin da yake cikin samai bakwai din nan, da abin da yake cikin kasai bakwai din nan, da abin da yake tsakanin su, dunasa ne, shi ya mallaki abin, shi ya halicci abin, kuma dukkan abin nan Allah yake bautawa. Walahu alhamdu fil akhirah, wato godiya ta tabbata ga Allah a lahira kamar yadda godiya ta tabbata masa wato a duniya, wato a duniya ma Allah abin godiya ne, haka kuma a lahira ma Allah abin godiya ne. Wannan ya nuna mana kenan wato Allah abin godiya ne ala ayi halin, a kowane hali, halin duniya da halin lahira, halin yadda da halin fushi, halin matsi da halin yadda, halin farin ciki da halin wato bace ne, halin yalwa da halin kunci, dare da rana, safa da yamma, kowane lokaci Allah abin godiya ne. Ubangiji yace walahu alhamdu fil akhirah, wato godiya ta tabbata ga Allah wato a lahira kamar yadda godiya ta tabbata masu wato a duniya. Ya hamadu auliya'uhu idza dakhalul janna, wato masoya Allah za su yi wa Allah godiya in sun shiga gidan aljanna, wa huwa alhakim, Allah shi wato shi gwani ne a cikin aikin sa, alkhabiru mai bada labari ne wato da halittar sa, ya alamu ma yaliju fil ardi
wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'rudu fiha.
Na'am,
wa huwa ar-rahimul ghafur,
ya alamu ma yaliju fil ardi, ubangiji ya san abin da yake shiga cikin kasa, Allah ya san duk abin da yake shiga cikin kasa, daga ruwan sama, da shuka da za ku tona ku zuba, da matattun ku da za ku tona in sun mutu ku saka su a cikin kasa, duk Allah ya san, duk abin da yake shiga cikin kasa Allah ya san shi, da kwaro da zai tona gida rami a kasa ya shiga ya kwanta, duk Allah ya san shi, duk abin da yake shiga cikin kasa, wama yakhruju minha, da abin da yake fitowa a cikin kasa, shuka da take fitowa a cikin kasa, da kwari da suka mai da cikin kasan gurin kwanan su za su fito, da wato arzikin da dan adam zai tono a cikin kasa, da bayin Allah da za su fito a cikin kasa bayan tashin alkiyama, duk Allah ya sani, wato Allah ya sani. Wa ma yanzilu minas sama'i, da abin da yake sauka daga sama na arziki, da wahayi, da ruwan sama, da komi. Wa ma ya'ruju fiha, da abin da yake hawa sama, ayyukan mutane, da kuma wato duk abin da yake hawa sama, wato Allah ya san shi. Wa huwa ar-rahim, Allah shi mai tausayi ne, mai jin kai ne ga masoyansa, al-ghafur, mai yawan gafara ne wato ga masoyansa. Fa qala allazina kafaru,
wa qala allazina kafaru la ta'tina sa'a, qul bali wa rabbi la ta'tiyannakum alimul ghaib, la ya'zibu anhu mithqala dharratin fis samawati wa la fil ardi wa la asghar min dhalika wa la akbar illa fi kitabin
la yajziya
alladhina amanu wa 'amilus salihat ulaika lahum maghfiratun wa rizqun karim.
Allah ya ce wa qala alladhina kafaru, su kafirai cewa suke yi la ta'tina sa'a, alqiyama ba za ta zo ba, alkiyama ba za ta zo ba, duk wannan ta tsuniyoyi ne, babu wani tashin alkiyama da za a yi. Wa ma yuhlikuna illa dahr, babu abin da zai kare mutane kurin sai jujjuyawar zamani, a haife ka ka rayu, in ka tsufa ka mutu a sake haifuwarka a wani gida, ka sake rayuwa in ka tsufa ka mutu a sake haifuwarka a wani gida, haka kurin za a ta jujjuyawa, kowa zamani ne zai karar da shi. Suka ce babu wani tashin alkiyama da za a yi. Allah ce kul gaya musu bala lalle za a tada alkiyama wa rabbi na rantsa da ubangiji na za a tada alkiyama la ta'tiyannakum alkiyama sai ta zo muku aka ce wannan jumla ubangiji ya kawo saboda taukidi ne a nuna karfafa magana wajen tashin alkiyama Allah ce bala in Allah ce za a tada alkiyama ai magana ta mutu shi ya halicci duniyar shi ya kashe halicci mutane ya zuba a duniyar shi ya kashe su kuma shi zai tada su in yace za a tashi ai magana ta kare amma Allah saboda ya lalle ya karfafa wannan magana tashin alkiyama domin mutane su maida hankali domin mutane su maida hankali da cewa alkiyaman nan fara ake fara ba wasa bane wallahi alkiyaman nan za ta tashi sai da Allah ya rantsuwa yace wa rabbi ya muhammadu kace ka rantsa da ubangijinka alkiyaman nan za ta tashi aka sake zuwa da nunu tawkil da ya atiyannakum wallahi sai ta zo muku alkiyaman nan Allah ya ce alimul gaibi ko alimul gaibi a wata kira'a Allah ya ce ubangiji shine masanin wato gaibi la ya'dhubu anhu mithqalu dharratin babu abin da yake buyawa Allah mithqalu dharra na'am mithqalu dharra koda abin nan bai wuce kwayar zarra ba koda bai wuce kwayar zarra ba wajen karanci ba zai buyawa Allah ba in dai dangane tashin alkiyama ne Allah yake cewa wato la ya'dhubu anhu mithqalu dharratin fis samawati wala fil ardi abin a sama yake ko a ƙasa yake ko kwayar zarra ne wannan an ba zai koya Allah ba sai Allah ya ce wala asgaru min zalika kai ko bai kai kwayar zarra ba kwayar zarra da malamai suke cewa har za ta hau kan wato gashin idanun mutum ta yi hadu da 'yar uwarta sai barbara ta dauki ciki ta yi koyi ta kinkishe amma mutum bai sani ba tana kan gashin idanun saboda karanci idan suke bayanin kwayar zarra kenan har takan hau gashin idanun mutum har ta kinkishe mutum bai sani ba saboda karanci Allah sai ya ce wato wala asgaru min zalika ko bata kai wannan ba ma ba za ta buyewa Allah ba wala akbaru ko kuma sama da haka ba za ta buye da Allah ba bil hasali ma halittata illa fi kitabin mubin yana na alawul mahfuz in dai abu yana wanze a sama cikin sammai ko a cikin kasai ko a sararin sama tsakanin sama da ƙasa in dai abu yana nan Allah ya halicce shi to yana nan sunansa a cikin littafin Allah da yake sama yana cikin lawul mahfuz Allah yake cewa la ya'dhubu anhu mithqalu dharratin fis samawati wala fil ardi wala asgaru min zalika wala akbaru illa fi kitabin mubin komi da komi yana nan a cikin lawul mahfuz Allah Allah da yake sama saboda haka yana nan a bayyane wato cikin lawul mahfuz Allah ya ce mun yi haka ne liyajziyal ladzina amanu wa amilu salihati dan musakanta mu wanda suka zo duniya suka yi imani suka yi aiki mai kyau kullum Allah na jan hankalin mu akan imani da aiki mai kyau ban ma fahimta in an ce imanin nan sai kullum tunda yanzu mu mu'minai ne mun yarda da Allah mun yarda da Annabi sallallahu alaihi wasallam mun yarda da Alqur'ani mun yarda da ranar tashin alkiyama mun yarda da mutuwa mun yarda da sakamako mun yarda da aljanna mun yarda da wuta duk mun yarda shikenan sai muka kai mu kai labari amma abinda kullun Allah yake mana izina da shi a Alqur'ani duk inda aka kira masu mu'minai sai an ce masu aiki mai kyau kullum sai an hada imani nan da aiki mai kyau kafin ake rabauta to abinda ya kamata kullum mai da hankali kenan aiki mai kyau mutum ya guji aikin sabawa Allah ya guji aikin da yake mummuna domin kowa ya san mummunan aiki kowa san mummunan aiki manzon Allah ya bada siffar mummunan aiki a cikin hadisin sa yace wal ismu ma haka fi nafsika abin da yake na zunubi shine abin da in kana yin sai yana so sama karanka wa karihta an yatali alaihi nas kuma baka so mutane su ga kana yi duk abin da kake baka so mutane su ga kana yi to saban Allah ne in dai ba ibada kake da baka san riya ba kai sallan ka na dare a cikin gida in dai ba ko ka ba da sadaka kana gudun riya ba in dai wani aiki ne kai kana yin sa kana koyewa mutane to tambaye kanka akan aikin to kullun ubangiji yana jan hankalin mu akan mu hada imani da aiki mai kyau kullun haka Allah yake hada su alqur'ani innal ladzina amanu wa amilus salihati ya ayyuhal ladzina amanu wa amilus salihati in an kira masu imani sai an gwa masu da aiki mai kyau ya kuma masu imani masu aiki mai kyau lalle masu imani masu aiki mai kyau to abokin tafiyar imani shine aiki mai kyau ba zai zama kai imani kuma aikin ka saban Allah ba lalle akwai albishi na cewa duk wanda ya mutu yana kade ta Allah duk wanda ya mutu yana mai kade ta Allah ya yarda da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yadda da cikakken musulunci to zai shiga aljanna amma yaushe zai shiga aljanna aiki mai kyau shi yake nuna masa lokacin da zai shiga aljanna in dai mutun ya mutu da imani manzon Allah ya ce wannan kan ba zai dawo ma a wuta ba amma yaushe zai shiga aljanna a cikin jama'ar farko zai shiga aljanna a cikin mutanen da basu ji ma labarin wutar jahannama ba a filin alkiyama ko zai shiga aljanna cikin mutanen da suka ga jahannaman a filin alkiyama amma basu shiga cikin ta ba ko zai shiga cikin jama'ar da sun shiga jahannama wato a zango na farko sun fita ko sun shiga jahannama sun jira sai zango na tsakiya suka fita ko sun shiga jahannama sai zango na karshe suka fita mutum bai sani ba aiki mai kyau din nan shi yake nuna hawan mutum sama kana yawan aiki kana hawa sama kana yawan aiki kana sa hawa sama kana yawan aiki kana hawa sama har ka zo ka dace da jama'ar da a filin alkiyama ba za ma su ji duriyar wutar jahannama ba Allah ka samu a ciki ba za a ji duriyar a wace anguwa ma take ba wutar jahannaman da aka ce a filin alkiyama idan ta ga masu saban Allah ta ga kafirai za ta kwace a hannun mala'ikun da suke rike da ita manzon Allah ya faɗa a hadisi cewa za ta kwace a hannunsu bayan ita wutar jahannama tana da tilke-tilke da ake daure ta tilke 70,000 kowane tilke daya mala'ika 70,000 ne suka daure suka rike da ita da sarka amma idan ta ga masu saban Allah kafirai da mushrikai za ta yi kukan kura ta kwace a hannunsu ta zo ta lalimi mutane wanda za su zo sake kama ta su ja ta da ƙarfi su mai da ka duba ƙarfin mala'ika amma mala'ika 70,000 za su mai da ita inda take sannan a zo a ɗebi dutsuna a zuba mata a rungumi wasu jama'a daga cikin kafirai a ɗan zuba mata tukun talafa a bata kamar ɗan abin kumallo tukun ta ɗan taɓa tukun talafa Allah sa kar mu ji labarin inda take Allah sa anguwar da take ma ba labarin ta a gurin da muke wutar jahannama abin tsoro ne wannan abin ana faɗa gaskiya ne haka Allah ya bada labarin wutar jahannama a cikin alqur'ani haka manzon Allah ya bada labarin wutar jahannama a cikin hadisansa ingantattu saboda haka aiki mai kyau shi yake sa mutum ya yi nisa da wuta sakaci da aiki mai kyau kuma Allah ya kiyaye shi yake kai mutum gidan wuta koda da imani ai ba an ce mai imani ba zai shiga wuta bane a zai shiga wuta amma kuma Allah madaukakin sarki ya yi alƙawari in dai mutum ya mutu da imani za a cece shi to amma ya zama mutum ya sa ya fada cikin ceton farko wanda ba za su ji duriyar wutar jahannama ba ma balle su shiga cikin ta Allah yake cewa ubangiji yake cewa Allah ya yi haka dai liyajzi alladhina amanu wa amilu salihati dan Allah ya sakanta ma waɗanda suka yi imani kuma suka yi aiki mai kyau ulaika lahum magfiratun waɗannan suna da gafara ta musamman da gwajen ubangiji wa rizqun karimun suna da arziki kuma mai karimci arziki mai kyau wato shine arzikin gidan aljanna walladhina sa'u fi ayatina
mu'adina ulaika lahum adhabun min rijzin aleem
Allah yake cewa walladhina sa'u fi ayatina kaga wato waɗanda suka tafi cikin bata ayoyinmu suke makirci wajen bata ayoyinmu shine alqur'ani mu'jizina ko mu'ajizina wato suka tafi wato dan su hana ayoyinmu gudana dan su hana addinin Allah wato ci gaba wato da yaduwa Allah ya ce ulaika lahum azabun mirjizin wa'annan suna da azaba mirjizin wato mummuniyar azaba alimin wadda take wato mai radadi a ranar lahira wayar allazina
uti allazi unzila ilayka min rabbika ahwalan laha wahdi ila siratil azizil hamid
Allah ya ce wayar allazina utul ilma sukan wato sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadansu suka ce ana nufin ahlul kitabi ne kamar su Abdullah ibn Salam wanda suka musulunta da abokanansa Allah ya ce su kan suna ganin allazi unzila ilayka abinda aka sauka maka ya Muhammadu mai rabbika da gojen ubangijinka wal haqu gaskiya ne su kan suna ganin gaskiya ne Allah ya ce wa yahdi ila siratil aziz wato wa yahdi ila siratil azizil hamid wato abinda aka saukar maka nan gaskiya ne kuma yana shirarwa zuwa ga hanya wadda take wato al azizi wato hanyar mabuwayi shine hanyar Allah alhamid abin godiya shine Allahu zul izzati mahmud ubangiji wanda yake ma abusun wato wato buwaya wanda yake al-Mahmud abin godiya a kowane hali. Na'am.
Wa qala alladhina kafaru hal nadullukum ala rajulin yunazzikum idza muzzikum kullu mumazzaqin innakum lafi khalqin jadid.
Na'am.
Aftari ala allahi kadhiba man bihi jinna bal alladhina la yu'minuna billahi rajulin bil azabi wad dalalil bayyin.
أَوَلَمْ يَرَوْا
إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنْ نَشَأْ نَكْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ.
نعم كما نغن ان كما تمسيا ان شاء الله انا كثاني افترى على الله كذبا. Naga gurin daidaita magana ne to insha Allah to za mu tsaya nan saboda lokaci abinda muka fara daidai Allah ya karba mana ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana.